Akwai mai son ya aure ki. Ada ya kasance dan kungiyar ta'addancin Boko Haram. Kungiyar ta'addancin nan dai da ta kai farmaki kauyen ku shekaru 10 da suka wuce. Tai garkuwa da dubban mutane da kuma raba dubban mutane da muhallin su. Duk a kokarin su na tayar da zaune tsaye. Amma a yanzu ya mi kauya ga mulkin Najeriya. An kuma yi masa gyaran hali an ce ya canza. Shin ya kamata ki aure shi? Da farko dai kin rasa abin da zaki. Amma daga ƙarshe kika aure shi. Kina ta tunanin ko zai zame miki kuskure. Bayan shekaru 3 sai kika sami amsar ki. Barka da sabon shirin Birbishin Rikici, inda muke bayar da labaran waɗanda suka tsallake tashin hankali. Tare da ni Ruqayyah Sa'id. Mejitta tana da shekaru 23, baba ya neme ta da maganar aure. Mijinta na farko ya rasu shekaru da yawa a baya. Da farko dai bata san me za ta yi ba, saboda ada dan Boko Haram ne. Bayan haka, kungiyar ita ce take da alhakin mutura sama da mutane 35,000 da kuma raba sama da mutane miliyan 2 da muhallin su a Najeriya. Amma daga ƙarshe sai ta aure shi. Sun yi zaman jin daɗi na wasu 'yan watanni. Daga baya suka fara fuskantar wasu matsaloli sakamakon zama da iyayensa. Duk da haka ta yi haƙuri. Amma wata rana, shekaru 3 da aurensa, bayan da aka sake tsugunar da su a matsayin mutanen da suka yi gudun hijira zuwa wata al'umma a unguru Suwe, mijinta ya zo mata da wata shawara. Yana so ya shiga cikin jami'an tsaro na sa kai don shi ma a shiga daji da shi ya yi faɗa. Iyayensa a hakan ma sun ɗauka abin matsayin ikon Allah da ya bar ƙungiyar ta'addancin Boko Haram. Don haka ba su yarda su bar shi ya shiga wata ƙungiyar da za ta ba shi damar amfani da wani makami ba. Don kada ya so ya ƙara wata rana kuma ya yi rashin adalci. Amma yayin da rashin kwanciyar hankali na tattalin arziki ya tsananta, ya ci gaba da ƙaruwa. Hakan ya sa ya fara tsanar matar shi. Wata rana ya sanar da ita cewa yana son koma ƙungiyar Boko Haram. Ya ce ko su bar shi ya shiga aikin na gida ko kuma ya koma can ɗin. Yayin da rashin bin doka a cikin al'ummarsu da aka tsugunar da su a unguru Soye ke ci gaba da tafiya, inda 'yan ta'addan ke kutsawa gonaki suna cutar da mutane, wani lokacin ma har su kashe su. Baba ya ga yadda zai sauki ya koma ƙungiyar ta'addancin ba tare da an gano shi ba. Yadda mai ji da ke samun kuɗi shi ne ta shiga daji ta ɗebo itace ta siya. Amma abin ya ragu sosai, musamman ganin yadda 'yan ta'adda suke kai hari.
Ko da safiyar yau mun je neman itace, amma ba mu yi nasara ba saboda mun hango 'yan ta'adda daga nesa.
Kuma akwai ƙarancin abubuwan more rayuwa.
Babu makarantu ko asibitoci. Makasudin magani ɗaya ne kuma ba ma a ƙauyen nan ba, har zuwa Bamani.
Lokacin da baba ya fara mi ƙauya ga sojojin jihar, ya shiga shirin gyara. Sun ba shi wasu kaya, abinci, har ma da wasu kuɗi na wani ɗan lokaci. Ta ji kamar wannan abu mai kyau ne, amma a yanzu ba haka abin yake ba. Ba wai kawai baba yana so ya koma ƙungiyar ba ne. A'a, yana so Mejidda ta bi shi har da maɗansu. Mejidda ta ƙi. Rayuwa a matsayin 'yar gudun hijira da wahala, amma bai isa ya sa ta bi shi wajen Boko Haram ba, kamar yadda da yawa suke yi. Haka suka ci gaba da rigima a kan lamarin. Sai da ya zama dole suka rabu don shi ya riga ya yi niyya. Yanzu ta dawo zaune tare da mahaifiyarta a ɗaki tare da wasu mutane da yawa. Tsohon mijin nata kuma, to.
Iyayensa suka ga cewa da gaske yake zai koma. Don haka sai suka ba shi izinin shiga cikin aikin tsaro na gida. Na ji an ba shi babur da makamai, kuma ya fara zuwa aiki a cikin daji tare da sauran 'yan ƙungiyar 'yan banga.
Halin baba ya haifar da tambayoyi masu tsanani game da dalilan da mutane ke da shi na shiga ƙungiyoyin ta'addanci. Shin dukkansu aƙidar ce take tafiyar da su, ko kuwa wasu daga cikinsu kawai ƙishirwar jini ne? Kuma ta yaya ake samun kwanciyar hankali da demokaraɗiyyar al'umma irin ta su Mejidda da baba? Mejidda na da ɗa yanzu, tana da shekaru 26. Ba ta da kuɗi ko abinci. Wannan ba shi ne rayuwar da ta so makanta ba, amma a yanzu ya zama mata dole. Cibiyar Pulitzer ce ta tallafa wajen kawo muku wannan shirin a wani ɓangare na yin tambayoyi game da yanayin demokaraɗiyya a wasu al'ummomi da ake sake tsugunarwa a Najeriya. Wannan shirin Hauwa Shafi Nuhu ce ta rubuta, kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dahiri ne editan shirin, kuma Khadija Gidada ce ta shirya shi. Ahmad Salkida shine babban mashiryin shirin. Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani kuna da labarin da za ku bada akan birbishin rikici, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji wannan labarin. Daga nan Human Angle, ni ce Ruqayyah Sa'id.